din shahararriyar ƴar kasuwa ce da rayuwar ki ta sauya ta dalilin ta'addancin dake addaban arewa maso gabashin Najeriya. Kin yi hijira zuwa gari-gari domin neman mafaka kafin kika samu matsuguni a arewa maso yammacin Najeriya. Ta dalilin wannan hijirjirin kika tsinci kanki a garuruwa 12 har ma a kasar ƙetare ɗaya. Kin rasa komai kama ga dukiya, muhalli har ma da ƴaƴanki. Barkamu da sabon shirin Birbishin Rikici, inda muke bayar da labaran waɗanda suka tsallake tashin hankali tare da ni, Ruqayyah Sa'id. Wannan labarin fafutuka ne da ƙoƙarin neman wajen zama. Wannan labarin Binta Bukar ne, wata uwa mai shekaru 54 da rayuwarta ke cike da ɗumben asara. Kafin wannan ta'addancin, Binta mazauniyar Dikuwa ce dake jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya, tare da iyalinta. Binta ta yi hijira zuwa garuruwa da dama yayin da take ta har kasar Niger da kuma zama a garuruwa 12 wanda suka hada da Baga da Masak da Hadeja kafin ta je Sokoto, arewa maso gabashin Najeriya, inda take sa ran zama har abada. A ranar da bala'in ya fara, Bam ne ya tashi a garin da take zaune. Dama labarin ƴan ta'addan Boko Haram sun shigo yanki ya cike gari. Haka yasa fashewar Bam din yasa suka tsere. A cikin rudani da firgici suka saba hanya da ƴaƴanta guda biyu. Har yanzu bata gansu ba, ko labarinsu bata ƙara ji ba tun shekarar da suka bata. Amma Binta da mijinta basu cire tsammanin sake haduwa da ƴaƴansu ba.
Rayuwar da kuka rasa komai, ƴaƴanku, dukiyarku, matsuguninku, rayuwa ce mai wuyar gaske. Barin gidanku, ko da an yi shi da sanduna, yana da zafi. Duk inda muka je Boko Haram na biye, za a gaya mana sun iso. Hakanan za mu sake guduwa.
Binta ta tara kuɗi sai ta fara kasuwancin takalma, hijabai da ƴan kunni, amma ta rasa komai yayin da aka sace ƴan kuɗaɗen da ƴan kayayyakin da take siyarwa. Hakan yayi sanadiyan jefa ta cikin bashin naira 200,000. Masu binta bashi sun kai ta kotu, amma ta samu beli. Daga nan sai ta fara sana'ar abinci, har ta tara kuɗi kuma ta biya rabin bashin da ake binta. Yanzu dai Binta tana zaune a ramin kura, inda mazajen al'umar ke bada tallafi kaɗan duk da ƙalubalen da ake fuskanta. Suna bayyana ne kaɗai lokacin da ake raba kayan agaji. In ji cewarta, suna masu ikirarin cewa su shuwagabannin gidaje ne, amma san ba ka ganin su lokacin bukata. Idan mutum ya kamu da rashin lafiya ko aka shiga haƙƙin wani, mata ne ke haɗa kai wajen tallafawa. Wasu lokutan suna amfani da ababen tallafin da ake kawo musu ne wajen yin belin kansu da ma na ƴan uwansu yayin da aka kulle su. Ana kama mutane ta dalilin abubuwa da dama. Kwanakin baya an yi wani kame ne domin shugabar matan tana fafutukan kwato ma mata haƙƙinsu.
Ban san cikakken labarinsu ba, amma mutumin koyaushe sai ya haifar da yanayi. Zai ba da umarnin kama mutane da yawa a sansanin, ciki har da shugabar matanmu. An ɗauke ta kamar sau uku ba gaira ba dalili.
Zama a sansanin 'yan gudun hijira ba daɗi. Binta ta haifi yara biyu a nan. Suna zuwa makarantar allo, amma ba ta da halin da za ta kai su Boko. Ga rashin asibiti, ga kuma rashin kuɗin siyan magunguna. A watannin baya, Binta ta ɗan farfaɗo, amma ta yi amfani da jarinta ne wajen biyan bashi. Hannun agogo ya koma mata baya. Da ita da ƴaƴanta suna cikin mawuyacin halin rayuwa.
Ko da mutum ya mutu, sai mun nemi kuɗi don mu sayi farar ƙyallin da za mu naɗi gawa. A gaskiya muna fama. Amma na yi imani Allah zai cire mu daga wannan halin.
Duk da waɗannan matsalolin, Binta ta rungumi ƙaddara. Tana mai imani da cewa wannan jarabawa ce daga Allah, kuma shi ne zai kawo musu mafita cikin gaggawa. Wannan shirin Sabiqa Bello ce ta rubuta, kuma Isa Ismaila ne ya fassara. Aliyu Dahir ne editan shirin, kuma Al-Amin Umar ne ya shirya shi. Ahmad Salkida shi ne babban mashiryin shiri. Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani kuna da labarin da za ku bayar akan Birbishin Rikici, ku tuntuɓe mu daga nan Human Angle. Ni ce Ruqayyah Sa'id.